Hukumomin kiwon lafiya a Agadez da ke arewacin Nijar sun dauki matakin bada tsaro a asibitoci domin kare lafiyar masu shigowa da kuma marasa lafiya, inda hukumomin suka dauki matakin haramta sayen kab ga mata da ma wasu abubuwan da ke rufe fuskokin jama'a domin tabbatar da tsaro a cikin asibitoci. Fima Jibo, shugaban babbar asibitin jihar Agadez, ya yi karin bayani kan matakin.
Dokokin da an ka dauka, dokoki ne na tara na tiya da tsaro. Kun san cikin zamanin da muke yanzu akwai matsala ta tahiya da tsaron ƙasa. Yau yadda muke tahiya sai an kula da duk mai shiga inda mutane ke taruwa. Asibiti in an zo, in mutum ya zo lulluɓe ba a ganin huskar shi, ba za a raida da shi ba. Ya kamata a ce in mutum zai shiga cikin ofital ya saki huska. In mutum ya saki huskar shi an san wanda an gani. Amma in mutum ya zo a lulluɓe za a kawo jin tsoron shi. Tsaron ƙasa kuma yana kawo da sai an shiga shakkun kowa duka wanda ga shigowa cikin inda al'umma ta taru kwarai.
Wannan matakin da ya haifar da cecekuce a tsakanin mata inda suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta.
Da an ce fitar da ita a ga fuskar ciki wuce ba matsala ba ne.
Ni da nan na zo likita aka ce na ɗage ikab kawai saboda wannan abin da aka ce kawai ni kuma ba ni iya ɗaga ikab kawai na tahiya ta. Gaskiya abin da suka min ya ɓata min rai shi yasa na tahiya ban ma ga mutanen ba.
Da an ce ta fidda zai zama wani lahani. Dole ne in ba a sa tsaro ba kenan ba a samu a kiyaye irin wannan abubuwa da suke faruwa.
Ko yaya masu sharhi ke kallon wannan matakin? Muhammad Abdulla mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Wannan mataki ne mai kyau, banda likita duk inda al'umma ke gamuwa ba aka dauki wannan mataki ma babba matsala ba ce, saboda duk kariya kan mu ce balle irin wannan gari ne da ake ciki yanzu, saboda harkoki sai a hankali gaskiya, saboda komai na iya faruwa, Allah kiyaye. Mutane su yi amfani da wannan dama su cika ma al'umma, saboda ba ka san kowa ne mai bi shiga da wanga baka shiga. In mace na da laƙab ba ka iya gane mace ce ko namiji, idan ka ga yana da kyau a dauki mataki mai kyau irin wannan.
Ganin yadda ake fuskantar matsalolin tsaro a ƙasar Nijar ya sa kungiyoyin addinai suka da goyon bayan su ga wannan matakin. Fujaji Liman Aharu, shugaban gamayyar kungiyoyin addinai na ƙasar Nijar.
Mun muna goyon bayan duk abin da zai kawo tsaro bisa ƙasa. Ko kasuwanni za a shiga, ya kamata akwai masu ta ido ko masu binciken mutane a wannan wuraren. Saboda yanzu mu da an aka banna ta tafi kowa da kowa, kuma za a gani laifin hukuma a ce ba ta kai saka ki ha abu ya faru.
Hukumomin kiwon lafiya sun kira ga al'umma na su ba su goyon baya don cimma burin da suka sanya a gaba a fannin tsaro. Habib Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.